إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار. فاللهم اجعل كل اعمالنا واقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الاخره والاولى. ثم اما بعد، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكان غوزياتا تبت بألا وبنجد انتالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba, daren Alhamis 2 ga watan Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1448, wanda ya daidai da 17 ga watan Juni shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Thani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadi Maro Dangwari, Mijiyar Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wanda aka haife shi shekara ta 331, ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Mun kwana a cikin baji na 44, باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قبل كي مغانا أكن جرم ممالمي دكومة التيجي دون ما أبوتي فللا دقبات الدشي أكن وننسى. إذن أكي مالمي to malami yana sama da kowa, ana gabatar da shi a girmama shi sama da kowa. Idan akwai dattijo, to shi ma ana gabatar da shi sama da kowa saboda shekarunsa. Haka kuma idan akwai masu daraja, shuwagabanni da kuma masu sarauta, sarakai, su ma ana gabatar da su akan waninsu. Da kuma ɗaukaka darajar malami da inda yake karantar da al'umma, da kuma nuna darajarsa a cikin mutane. Kaga shugabanni, ai kowa ya san wannan, ko ba su faɗi ba za a nuna. Yana zuwa wurin mutane za su ta bambaɗanci da tumasanci saboda neman wani dama. To amma shi kuma malami shi ne ba a ƙoƙarin nuna darajarsa idan ya halarci wuri. To wannan babu yana karantar da mu yanda idan malami ya zo wuri a girmama shi, a fifita shi, a ɗaukaka darajarsa. A jerin gwanin karatun wannan littafi, wannan shi ne majalisi na 216, za mu tashi a kan hadisin da malam ya ce, wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala: أراني في المنام أتسوق بسواك، فجاءني رجلان أهدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. إمام النووي الله يجزاه خيرا يا دكو من wannan hadisi wanda Imam Muslim da rawaito sa da Imam Bukhari amma mu'allaqan yace hadisi daga Abdullah ibn Umar ibn Khattab Allah ya kare yadda a gare sa da mahaifinsa yace أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للي النبي الله إرادة من شن الله سقارة بطا أدريش دا آلا ينسى ياتي أراني في المنام ناغني أما بركي أتسوق بسواك إنا أسواكي أما بركي ناغني إنا أسواكي فجاءني رجلان سي وسمتاني سكزو منسوبين أهدوهما أكبر من الآخر ليا يجرم ليا فناولت السواك الأصغر سينا دوكي أسواك سينا باك أرمن تكنش فقيل لي سيأك تيمن كبر كباب بنك فدفعته إلى الأكبر منهما سينا با وندي في جرما أجكين سببان جكين شو. رواه مسلم مسندا إمام مسلم يرويت وان حديثي يا جنجنا شزوها زمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم والبخاري تعليقا إمام البخاري يا أنبت حديث معلق أجكين صحيح إنسا idan muka dauki gaban hadisin nan ɗaya bayan ɗaya za ka dauki fa'ida masu dimbin yawa ba shi hadisi ne ga jere amma fa'idojin da ke ƙarƙashin sa na da yawa na farko yace arani fil manami atasawwaq na ganni a mafarki ina aswaki wannan sai ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hai'a na dan adam shine mutum ai dan adam na mafarki ko wanda yana ƙara nuna dan adam ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukaki yace kul innama ana basharun mithlukum kaga ya wa al'ummanka ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basharun mithlukum mutum ne irin ku bi ma'ana hai an da Allah ya kintsa wa dan adam ni ma haka aka kintsa mu dan adam na mafarki ko ni ma nayi mafarki kaga yana nuna maka daraja ta annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mafarki anan ba laifi bane saboda Allah madaukake ya ce Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine wanda ke karbar rai a halin da take ciki na bacci wallati lam tamut fi manamiha ran da ba a rubuta mata mutuwa ba tana cikin baccinta fayumsiku allati qada alaiha almaut sai Allah ya rike ran da aka rubuta mata mutuwa ba za ta dawo jikin mutum ba wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sauran rayukan da ba a rubuta musu mutuwa ba sai Allah ya saki ran sai su dawo jikin masu rayukan sai Allah ce inna fi zalika lalla a cikin haka la ayatin liqaumi yatafakkarun akwai aya ga mutane masu tunani shine Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin al-fawaid yake cewa wannan ayar ta nuna kenan kurwar mutum ke fita a jikinsa shine sai ya fita ranka kenan shi ita ce kurwa idan Allah ya rubuta mata mutuwa sai a rike ta sai kurwa ta ki dawowa jikin dan adam shine Allah ya ce fa yumsiku allati qada alaiha almaut, wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai a rike ta, sai ta kidawowa jiki, sai a ce wane daga bacci ya rasu. Wannan sai nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fitriyatul bashariya, yana da dabi'a ta mutum, sai dai Allah ya fifita shi da ya bambanta shi da sauran al'umma da kuma sauran mutane, sai ce yuha ilayya, ni ana min wahayi, kaga ni da kai ba a mana wahayi. Amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ana masa wahayi. To wannan annabta kuwa ta fara ne daga mafarki, Allah ya fara nuna manzon Allah wasu ababai kafin a fara masa wahayi, kamar yadda na Aishatu Allah ya kara yadda a gare ta, ta ba da labari anna ma budi abin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-saliha ko as-sadiqa, abinda Allah ya fara masa na wahayi shimfiɗa shine mafarki mai kyau. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at ka falaki subh, manzon Allah baya ganin mafarki a baccinsa sai ya zo masa kaman wayewar gari, zai ga yadda ya ganta a mafarki haka zai ganta light. Kaga ashe kenan wato mafarki wani wato alama ce na bishara da Allah yake nuna wa dan adam, wani abu da zai zo yanzu ko an jima ko nan gaba a rayuwarsa. Shi sa a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ar-ru'ya as-saliha min Allah, mafarki mai kyau daga Allah ne, wal-hulumu min ash-shaytan, amma mummunan mafarki daga shaitan yake zuwa. Shi sa sai manzon Allah ce idan ɗayan ku yayi mummunan mafarki, in ya farka ya juya hagunsa yace a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya tofa sau uku a'udhu billahi minash shaitani rajim, a'udhu billahi minash shaitani rajim sau uku, kuma kada ya gaya wa kowa, kuma kada ya fassara ta, kuma kada ya nemi fassarar ta. Ana ganewa? Amma idan ya ga mafarki mai kyau, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roki Allah ya tabbatar maka da wannan mafarkin, kuma ka gaya wa masoyanka kadai banda wanda ke kinka. Shi yasa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da ya gaya wa mahaifinsa inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidina, ya ce wa babansa annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, ya ce inni ra'aytu 11 kawkaban, ni annabi Yusuf alaihi salatu wassalam na ga taurari 11 wash-shamsa wal-qamara, da rana da wata, ra'aytuhum li sajidin, na gan su duka taurari 11 rana da wata sun min sujjada. Sai ce qala ya bunayya la taqsus ru'yata ala ikhwatika fayakidu laka kaida, sai ce ya kai dan dana wannan mafarkin da kai kake ga min, kar ka gaya wa ƴan uwanka, in ka gaya musu za su iya maka makirci. Inna ash-shaytana lil-insani la'aduwwun mubin, saboda shaitan ga dan adam maƙiyi ne bayyananne, yana iya dasa musu wani abu na ƙiyayya a zukatansu, ka bar shi. Shi sa da ƙarshe wa rafa'a bawaihi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada, da ya zo da baban da ƴan uwansa suka zo da babansa da mamansa, ka ga biyu kenan ko, sannan ga ƴan uwansa suna 11, baban da maman sai ya zaunar da su a kan gadon mulkinsa. Wa kharru lahu sujjada, baban sai ya sujjada, maman ma ta yi sujjada, ƴan uwansa guda 11 duk sai suka yi sujjada. Ka gane 11 kawkaban ƴan uwansa kenan ko, shamsa wal qamara, shamsa shine uban, al qamara shine wa uwar, ra'aytuhum li sajidin na gansu sun mun sujjada annabin Allah yayi wa dan sa sujjada ka san ko ba karaman abu bane ana gane karatu to kaga dalilin da yasa yace wa dan sa aka gaya musu kada shedan ya dasa musu wani abu a zuciya ana ganewa kenan Allah zai daukaka annabi Yusuf da har sai ya kai matsayin da babansa da mamansa da ƴan uwansa za su girmama shi su faɗi a gurfanin su masa sujjada kaga wannan ba karamin daraja bane to kaga anan mafarki kenan da yayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kai mummunan mafarki kakka gaya wa kowa a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashshirati babu abin da ya rage bi ma'ana annabta ta kare ba wanda zai zo ce ma shi annabi ne ka yadda ana ganewa duk wani abu na annabta ya kare illa al-mubashshirat sai dai bishara qalu wa man mubashshirat sahabbai suka ce me ake nufi da bishara abin da za a dinga yi wa juna bishara da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qal ar-ru'ya as-salihah sai manzon Allah ya ce mafarki ne kyau wannan ruwayan Imam al-Bukhari kenan ruwayan Imam Muslim yake cewa ila yace ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim shine mafarki mai kyau mutum ya gani aw yura lahu ko kuma shi bai gani ba amma za a ganin masa abokin ka zai iya cewa kai wani na yi mafarki fa yau ka samu kaza wannan yana daga cikin bishara to in kai irin wannan mafarkin na alkhairi ka kira dan uwanka ka gaya masa wani na yi mafarki da kai na yi mafarki ka samu kaza kaga ka mai me bishara kenan kana ganewa a wata ruwaya ta Imam Tabarani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle maganan kankat aka toshe kofan sufayi sai yace zahabatin nubuwati annabta ya kare ba wanda zai ce maka ji annabi ne ke da kana ganewa wa baqiyat ar-ru'ya amma abin da ya rage shine mafarki mafarki na alkhairi ko kai ka gani ko a ganin maka ka ga wani ma'abu na alkhairi sa'annan kuma daga baya kuma ka zo ka ga wannan abu wani abu ne da zaka samu kila nan da shekara biyu ko uku sai a nuna maka shi a yau ranar da abun zai zo sai kai ta mamaki ai na taba wannan mafarkin to wannan shine ake kira bishara wannan ya rage ko kuma kai baka gani ba wani abokinka ko amininka ko dan uwanka yayi mafarki ka samu kaza har ya gaya maka sai kuma in tafiya ta tafiya wannan abin da ya gaya maka ya maka mafarki akai na alkhairi kuma sai ka zo ka ga wannan abin to ya nuna alamar nagartanka kana ganewa wannan ruwaya ruwaya ce wanda Imam Tabarani ya rawaito su a cikin mu'jam nasa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabta ta kare ba wanda zai ce maka shi annabi ne ko ya gaya maka yana ganin annabi sai ka ce wannan tajirin makkaci ne saboda manzon Allah ce zahabatin nubuwa annabta ta kare to kai ina ka gan shi zai maka kafa maka hujja da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani wanda ya danna a mafarki tabbas ya gani fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi saboda shaytan baya iya daukan siffata ya rikide ya zama irin siffata baya iya sai dai zai iya zuwa maka da wata siffa da ba na manzon Allah ba ya ce maka kuma shi manzon Allah ne shi sa Abdullahi dan Umar idan ka ce mai ka ga manzon Allah sai ce siffanta min shi in ji ka siffanta in haka yake zai ce ma haka ne in ba ka ga ba manzon Allah ka gani ba kaga kenan ka yu shedan ya iya zuwa maka da siffanwa siffa na wani abu dan ya rudar da kai sai kuma ka fada kamar yanda yake wa sufayi Abdul Qadir Jailani Allah ya ji masa da rahama kamar yanda Imam Ash-Shafi'i ya ambace shi a cikin al-muwafaqat fi usul ash-shari'a wata rana yana tafiya a cikin sahara sai kishin ruwa ya kama shi ta yanda bayi da ruwan da zai sha yana ta tafiya yana ta tafiya can sai ga gajimarin nabin sa yana ta tafiya gajimarin nabin sa sai ga gajimarin ya zo daura da shi sai ya ga ruwa na ta zubowa a cikin gajimarin sai ya tara hannu ya sha ya kwankwada har sai da ya koshi daga wannan ruwan yana gama sha sai ya ji an kira sunansa daga cikin gajimarin ya Abdul Qadir Jailani sai ce ana rabbukal a'la ya kai Abdul Qadir Jailani ni ne ubangijinka mafi daukaka sai ce ahlaltu lakal muharramat duk abin da yake haramun ne daga yau kai na ce maka halal ne kaga ilimi na da amfani yana kallon yana jin haka sai ce izhab ya la'in tafi kinan ne malibansa da ya ba su labari sai suka ce bi ma'alimta annahu shaytan akramaka Allah ya aka yi ka iya gano cewa wannan tarko ne na shaytan sai ce bi qawlihi ahlaltu lakal muharramat maganar da yayi yace na halatta maka duk abin da yake haramu ne in akwai wanda ya cancanci a halatta mai haramun waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ba halatta mai haram ba to me yasa za a halatta mu wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta kaga da ba yi da ilimi kawai zai nada igal da zunguren tarbi a gefe ko ya zama wani kasungumin ne wali kaga daga nan shikenan sai a batar da mutane to amma da yake yana da ilimi sai ya ce wannan shi'an ne sai ya ce ka tafi kinan ne daliban su suka ce akramakallahu ya ka iya gane cewa wannan tarko ne na shaytan sai ya ce saboda faɗin da ya ce na halatta maka duk haramun to kaga an baka ka'ida kenan wanda zai ce maka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma ya sabbanta sai aka ce to me ya ce kai sai ce ya gaya min in dinga amfani da carbi sai ce ƙarya ne manzon Allah ba zai ce kai amfani da carbi ba ana ganewa saboda asali a shari'a an yi koyi ne da Confucianism da kuma Buddha su ne wanda asali suke amfani da carbi su kuma malaman musulunci da suka yi koyi da su sai suka ce wancan limami da ladabi sun yi guda biyu ko haka ake cewa to amma carbi ai bai daga cikin abinda shari'a ta ce sai kai amfani da carbi ana ganewa an yi koyi ne da wasu sai aka kawo shi cikin mu kaga wata bid'a sai aka shigo da ita cikin me cikin addinin musulunci ko da wani malami kaji ya ce mata wannan abun ba laifi da sauransu ka gane ga asalinsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ceniya da yahuda da nasara yana cikin su laysa minna man tashabbaha bi qaumin ba ya daga cikin madiyana wanda ya kamance ceniya yake koyi da yahudawa da nasara a addinin sa kaga koyi ne da su ba addini bane na musulunci to kaga wannan yana so ya nuna maka fa'ida na ilimi akan cewa ana iya mafarki to daga cikin mafarki shine kamar yanda ruwayin Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya as-saliha kyakkyawan mafarki juz'un min sittati wa 40 juz'an min an-nubuwa wani yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta to wani yanki ne cikin yankunan annabta guda 46 mafarki yana ɗaya daga ciki saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya doshi 40 yana 38 39 duk mafarkin da yayi sai Allah ya nuna mai shi a aikace kaga an fara mai shimfiɗa ne ko kafin ya zama ne annabi to kenan alama ta nagartuwan mutum za ka ga wasu abubuwa da yawa yana mafarkinsa kuma yana faruwa ko ana masa mafarki akan abin sai maka mafarki wani na yi mafarki an baka kaza kuma sai abin yanzu ya tabbata ko kuma na yi mafarki wani ya biya maka kujeran maka kuma sai yanzu ya tabbata ana ganewa ko kuma yayi mafarki wane ya baka gida sai kaga ya tabbata ko kuma yayi mafarki ka samu kaza sai kaga abin ya tabbata ko kai a karan kanta kai mafarki wani abu kuma sai kazo kaga abin yanda kai ja mafarki to kaga irin wannan alama ce ta cewa wato wani yanki na annabta kaga ya nuna mutumin kirki ne kai Allah ya haskaka maka wani abu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana maka irin wannan dewa akarrama lana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Imam Hakim ya fitar a cikin mustadrak nasa yace yayi mafarki ya ga wasu mutane guda biyu mala'iku suka taho da ni zuwa jabalan wa'ran wani dantsareren katon dutse sai suka ce min hau sai na ce la'utiku ba zan iya hawa ba suka ce nusayyiruhu laka za mu sauwake maka hawa wannan dutsen manzo Allah ya hau sai da ya hau kololuwar dutsen sai ya ji kuka da hargowa na wasu mutane a cikin mafarkin ya ga wasu mutane an rataya su wuyansu a ƙasa ana tsaga kumatunsu yana zuba da jini sai ya ce wa mala'ika jibril man ha'ula'i sai ya ce wa'annan su ne masu karya azuminsu da dangan na ramadan kaga wannan ai a mafarki ne kuma kaga annabawa idan sun yi mafarki ai umurni ne ne Allah yake ba su shi yasa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace wa ɗansa annabi isma'il ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kai dan dana ni na gani a mafarki ina yanka ta me kake gani qala ya abati fa'al ma tu'mar sai ce baba ka aiwatar da abin da aka umurce ka ashe kenan annabawa idan suka yi mafarki umurni ne ne Allah yake ba su to kai idan ka ce kai mafarki an gaya maka kaza sai ya ce ina ka samu wannan ka san sufaye da shi suke batar da mabiyansu akwai wani sufi muna Sudan ana kiran tariƙarsa tariƙa rukainiya to akwai ɗalibai muridansa suna zuwa wurinsa to akwai wata mata tana zuwa wajen ɗaya daga cikin abokanmu Dr. Jamilu Abdulkadir lecturer ne a ABU kuma limami ne a garin Zaria to limami ne a Sudan a wata anguwa da ake kira Shagara tana zuwa matan tana zuwa karatun alkurani saboda Allah ranma ne tana zuwa karatun alkurani a wurinsa shi wannan shehin sai ya ce mata wai yayi mafarki yana tarawa da ita tunda shi waliyi ne doka ne Allah ya bashi kenan ta bada kanta shine sai ta zo wurinsa take gaya mai ga abinda wane ya gaya mata sai ce kar ta kuskura ta amince masa kuma ta kai ta gaya wa mijin saboda a dau mataki akan wannan shehin saboda dariƙarsa na ci sosai a garin Sudan da ta gaya wa mai gidanta har mai gidan ya daga matsalar har zuwa kotu to alƙalin ma da zai yi hukunci shi ma dan dariƙar ne to an kawo shehinsa kaga zai hukunci yanda ya kamata kaga zai hukunci yanda ya kamata ba saboda suna da wata ka'ida ma'siyatul awliya afdalu min ta'ati man siwahu wai saban Allah da wali zai yi ya fi biyayyar da ni da kai rani wa Allah yanzu ba magarba muke ba muna jiran isha'i ba kuma mun zauna muna jiran muna sauraron karatu ba to su a wurin su saban Allah da wali zai yi yafi wannan sallar da kai to kaga me suka sa mutane hanya wacce ba ta ne ba ta billa an gane to kaga haka wani nau'i ne da shi suke batar da mabiyansa da shi Allah ka shigar da mu su kuma masu yin irin wannan Allah ka ganar da su ka fahimtar da su kaga na biyu sai ce a tasawwaku bi siwakin ina yin aswaki a mafarkin kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aswaki a mafarkin kada wani ya zo ya ce to nayi mafarki ina aswaki ya karama kallah mai hukuncin mafarkin tunda an ce manzo Allah yayi mafarki yana ne aswaki kaga manzo Allah kawai ya faɗi siffar mafarkin ne ana ganewa ya faɗi siffar mafarkin yanayin mafarkin فجاءني رجلان سي وسمذا غدا بيو suka zo min ahaduhuma akbar min al-akhar wa anna madha dan guda biyu mala'iku ne ana ganewa kamar yanda suka zo masa a cikin ruwayan bukhari da muslim lokacin da aka yi masa sihiri labid bin a'sam al-yahudi de ibgashin kan manzon Allah ya daure shi a wato zangarni yadda jino da kum aka hada guda 11 zuwa 12 ya daure ya sa shi a wani rijiya saboda bala'in tsafin sihirin sai da ruwan rijiyar ya koma kore fat yana kwanci a bacci sai ce mala'iku biyu suka zo mu faja'ani rajulan mutane biyu suka zo daya ala ra'si daya kuma ala qadami daya a wajen kaina daya a wajen kafafuwa na sai na abin ya tambaye na kan ma za a sabar rajul me ya samu wannan mutumin qala rajulun matububun sai ce wannan mutumin an masa tsubbu ko shine ba wuce yake kira tsubbu ai larabci ne matubub ai an masa tsubbu sai ce man tabbahu waye masa tsubbu waye masa tsafi qala rajulun min al-yahud yuqalu lahu labid bin a'sam fi mishfin wa nishaqatin wani mutumi cikin yahudawa wanda ake kiransa da suna labid bin a'sam ya kunya shi a cikin kum da abin tade kai wannan abin ya yace aina wada'aha ina yasa sai ce a cikin rijiya kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farka daga bacci sai umurci sahabbansa aka je suka ce ga ruwan kaman ga tsafuka ya koma kore manzo Allah ya ce aka shiga ciki aka dauko sai ga sanan an kulla igiya guda 11 a daure shine sai Allah ya saukar masa da mu'awwizataini qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas ana karanta ta ana warware kowani guda daya kaga falaq da nasi kaga wannan shida wannan biyar ko kaga aya nawa 11 kenan sai aka warware su yace fa shafani Allah sai Allah ya wartar da kaga kenan ya nuna mala'iku ne guda biyu suka zo masa to sune ahaduhuma akbaru min al-akhar suna so a karantar da manzon Allah girmama babba daya yafi daya girma fanawaltu siwakal asghar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a mafarkin sai na ba aramin asuwakin dan yayi kaga kenan yana nuna maka siffar manzon Allah da Allah ya yabe shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim me tausayi ne to sai tausaya wa karami an gane sai tausaya wa karamin kaga karamin ya fi bukatar akan me babban na shi mahangar to saboda anan babun koyarwa ne sai faqila li manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai aka ce min kabbir ka ba babban bi ma'ana yana so ya mika wa karamin sai aka ce ba babban yace fadafa'tuhu ila al-akbar minhumā sai na dauki abin sai na ba babba daga cikin su kaga wannan yana nuna mana wato girmama babba wanda iyayenmu a da irin tarbiyyar da suka bada ga yayi kenan zaka ga kani tazarinsa da wansa shekara biyu ne wani ma daya wani uku amma in ka ga yanda yake girmama shi zaka ce ya girme shi da shekara 10 ne haka ne saboda an baki tarbiya ko kai za a yi babba ke yi babba ke yi in aka zo cin abinci babba zai ajiye abinci kanana suna gefe sai ya kamo naman ya ajiye a gefe sannan ya ce a sai ya fara ci za a ci haka ne sannan in ya gama shi zai raba naman in nama guda ɗaya ne zai ɓantala ɓantala in ya ga dama ma zai iya ci kuma kowa zai yi shiru ba zai ci wani abu ba wani ya ɗauki girma in ya ga dama kuma zai ce to wani ɗauka ni zan ci girma in ya ga dama kuma ya ci ba wanda zai ce mai mama wani ya cinye naman kaga ne yanzu ba su da wannan hakurin kuma mu muka koya musu ana ganewa kaga ana tarbiyyantar da yaro ya san na gaba da shi wanda da abokin wanka zai kana daukar sa sabkarwa wanka ne kuma yana maka hukuncin da wanka zai maka kuma kana shakkar sa amma yanzu ba kai da ma zai iya abin nan uba ma zai iya abin nan daya ce kai baba ba an fa girma yanzu ba akwai makwabcin da yake min makwabcin sa bakin cikin abin da dan sa ya masa yana daga cikin abin da ya kama shi har aka ya mutu mari da ya maru uban sa anan garin to kaga kuma wai maman sa ne ta zuga shi ya maru uban to kaga irin wannan mutane ba san darajar babba ba to wajibi ne ka san cewa duk wanda ya girme ka koda da kwana ɗaya ne wannan babban ne ka girmama shi amma ni sai sai yana cewa ni koda ya girme ni ai ba shi bane ubana kuma ba yayana bane shi to kaga wannan rashin ladabi ne iya rashin ladabi musulunci bai taɓa yarda da irin wannan tarbiyya wanda aka ɗauke shi ba ko matasa yanzu suka ɗauka sai ka ga mutum ya zauna a cikin social media yaro ne jagab ya zagi dattijo ko da wannan tsohon ya yi abin da bai dace ba ai a matsayinka na yaro ƙarami wanda ya yi jika da kai ko ta taɓa kunna da kai bai kamata a jika kana magana a kan wannan ba ko da za ka yi ba ta haka yadda za ka kira shi ka duga masa a shari'a ka yi kaza wani ma har da duka to kaga wannan ya nuna babu tarbiyya to shi sa duk mutanen da ba su san na gaba da su ba to wa'annan mutanen sun kama hanyar kaskancin da ba su san ranar fita daga cikinta ba Allah ka shirya da mu to kaga wannan gaba ce mai muhimmanci wanda ya kamata a kula da shi mana ya ce rawahu muslimun musnad imam muslim ya rawaito wannan hadisi ya jingina shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal bukhari ta'liqan imam al bukhari ya rawaito hadisin a cikin musnad a cikin sahihin sa mu'allaqan imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabur ru'ya babu ru'yan nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ko imam al bukhari ya rawaito sa a cikin kitabul wudu babu taf'i siwak ila al atra kaji fikin imam al bukhari babu daf'i siwak ila al akbar babin da ke magana akan in zaka bada aswaki ka fara babu babba to idan an ba babba in ana so a bashi tarbiyya sai a ce kai kuma ba na kasarka kaga an koya mai ne tausayawa ne na kasa da shi kaga daga nan yaro ana bashi tarbiyya akwai hanyoyin da zaka tarbiyyantar da yaro abin ya masa tasiri har ma wani lokaci sai yaron ya ji dama ba a mai kaza ba shine in yaro ya ƙi yin abin da ya dace za ka iya azabtar da shi a siyo abu na kyauta ko na ci a gidan a ba kowa a hana shi mutanen da haka suke yi yana kallo kuma ka san yaro shumumin mutum ne in aka ba shi an ce kai ya ba ɗan uwansa sai ka ga yana mai haka walele to wannan abin yana mai ciwo ana ganewa zai ta mai kwalilin ya gani sai yi to wannan abin ya fi mai duka abin zai ta mai ciwo zai ta kuka babba na tuba wallahi ba zan kara ba babba na tuba kaga gobe nan ce wallahi zai ce ba zai yi ba kaga hanya ce ta ladabtarwa to amma sai dai kash wani yana ganin ma ya ce wa ɗansa ya hana shi yana ganin kaman wato ya ci baya iyayenmu a da sun ba mu tarbiyya wani lokaci ma su koya wa yaron babu kuma wallahi akwai saboda ana so a koya maka rayuwar ka gane a wata rana akwai wata rana babu amma za ka ji mutum yana ce maka shi fa yanzu dan ƴaƴansa yake neman kuɗi yana jin kunya ɗansa ya tambaye shi abu ya kasa yi masa kana nan ko wata rana abu zai dawo kanka da za su ma hidima su kuma suna ganin ƙyashin su yi maka hidima ai abin da ke faruwa yau kenan Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci za mu tattaki a kan wannan hadisi idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara yarda a gare sa in akwai tabbaya za mu amsa in babu za mu take ta a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah. Na'am. Eh. Na? Idan? Na'am. Idan mutum ya yi mabarkin ruwa? Teku? Inda yana yawan mafarkin ruwa a teku, teku yana yawan mafarki akwai yiwuwar yana da iska. An gane? Saboda yawan mafarkin teku akwai alamar mutum yana da iska ko aljani ko masfur ko mahaukaci yana bin mutum. An gane? Yawa. An gane? Yawa. Saboda shi mafarki ya danganci yanayin mutum, haka mafarkin yake. Imam Malik ya taɓa tura wani daga Madina ya tambayan masa Muhammad bin Sirin tabi'i ne a garin Kufa. Ana ganewa Muhammad bin Sirin kuma tabi'i ne, ya yi rayuwa da sahabbai sama da 500. To Allah ya ba shi baiwan sanin mafarki. Sai aka ya tura shi ya ce dan Allah, ya tura dan sako ya ce dan Allah in ka je wajen Muhammad bin Sirin ka masa tambaya, mutum ne ya yi mafarki yana zagaye ɗakin Ka'aba tsirara. Mai tambaya na zuwa wajen Ibn Sirin sai yake ce mai akramakallah, me hukuncin mutum ya yi mafarki yana zagaye ɗakin tsirara? Ibn Sirin ya kalle shi ya ce wannan mafarkin ba naka bane. Ya ce wannan mafarkin ya fi ƙarfinka, ba irin kasa ba ce. Sai ce ya gaskiya ne, kai kana aka yi. Sai ce wanda ka gani ya yi mafarki yana zagaye ɗakin Ka'aba tsirara, wato ya nuna Allah ya gafarta mai zunubinsa ɗan aljanna. Ana ganewa? Waye ya yi mafarkin? Imamu Malik ya yi mafarki, ya tura a gaya mai. Sheikh Saleh bin Usaimin wata rana yana zaune yana karatu, yana karanta ba, sai wani mutumi ya zo wajensa ya ce akramakallah ina da tambaya. Ya ce na yi mafarki na ga wani mutumi yana zagaye ɗakin Ka'aba tsirara. Sai Usaimin ya kalle shi ya ce wannan mutumin maghfurun anhu, ya ce Allah ya gafarta wannan mutumin, wannan mutumin ɗan aljanna ne. Sai ce wallahi akramakallah ba kowa na gani ba, kai na gani. Ya ce kai na gani kana zagaye ɗakin Ka'aba tsirara. Kaga wancan ruwayan da ya ce lam yaba kako illa ya ce ne minan nubuwati illa ru'ya as-saliha, ko ala al-muslim an yara aw yura lahu. Kaga ko ya gani ko a gan masa, ko kaga wannan wani ne ya gani kuma ya masa magana. To yanayin mafarki ya danganci yanayin mutum. Wata rana kamar yadda Imamu Ibn Asir ya ambata a cikin littafinsa, ya kawo kissan wani mutumi, wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, tana tambayansa ta ce ta yi mafarki katangan gidanta, an tsaida katangan gidanta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kina jiran wani ba ko kuma zai dawo a satin, sai mijinta ya dawo. Ana ganewa? Kaga ba ai shine shield ko an tsaye da katangar, mijinta ne sai ya dawo. Bayan wani lokaci sai ta yi mafarki, katangar ya fadi. Da ta zo sai ba ta tadda manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, sai ta tadda sayyidina Abubakar, sai ta ce ga mafarkin da nayi. Wannan kisan Imamu Ibn Asir ya ambace shi ne a cikin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. Sai ya ce tana gaya mai haka, sai ya ce mata mai gidanki zai rasu. Ana ganewa? Ba ya faɗi ba, yana cewa mai gidanki zai rasu. Tana fita sai ta ci karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce ya mahaifin Allah, na zo wurinka ne in maka tambayan mafarkin da dai, amma ban tadda kai ba, sai na tadda sayyidina Abubakar. sai manzo Allah ya ce to sai ta ce ai na gaya masa mafarkin kuma ya fassara mun sai manzo Allah ya ce wani mafarki kike yi sai ta ce na yi mafarki katangar gida na ya fadi sai ya ce me sai ka fakare fassara miki sai ta ce ya fassara cewa mai gida na zai rasu sai ce shikenan wajibi ya tabbata tunda ya fassara miki to hakan zai tabbata kuma bayan haka sai mijinta ya rasu to shi yasa ba a saurin gaggawan abin nan fassara mafarki sai wanda ya sani ba kaskanta kamar tabbaya fassara maka kuma shi yasa manzo Allah ya ce in kai mafarki mai kyau ka yi addu'a kuma ka gaya wa masoyanka su sai ka da addu'a in mara kyau ne ka fassara shi kuma kai isti'aza a hannunka na hagu kakka gaya wa kowa dan in ka fassara shi ta yi ya faru yadda aka fassara mata shi ana ganewa to saboda ka kada wani ya dinga matsa shi kaza shi sai ya ga kaza shi sai ya ga kaza akwai da cijin da ya taɓa ce min ya yi mafarki katangan ɗaki gidansa ya faɗi wallahi yana gaya min wannan sai na fara tuna wannan akarin da na karanta ni dai ban fassara mai ba amma na san definitely wani abu zai faru wanda ya zo min a zuciyata a lokacin amma ban gaya mai ba kila ɗaya daga cikin matarsa za ta rasu sai ya Allah ya kaddara ni ban gaya mai ba sai kuma a ɗan wannan tsakankanin sai suka rabu da wata mata kaga kenan katangan kenan ya faɗi ni ban fassara mai ba amma ni a zuciyana sai nake ta tunani kila matar shi ɗaya daga ciki za ta rasu sai Allah ya kaddara ɗaya ce ta fita na'am ban ji ba idan mutum ya yi mafarki yana dawazi yana kuka bi ma'ana yana fatan Allah ya gafarta masa zunubansa ne ana ganewa yana roƙon Allah ne ya gafarta masa zunubansa Allah ya sa mu dace akwai alamar nagartuwa zuciyarsa tana rataye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Nasiruddin Albani a cikin Nurun ala Dar yana a gidan radio da yana karatu haka sai wata mata ta kira shi sai take cewa akramakallahu nayi mafarki ne sai ce me kika yi mafarki tace nayi mafarki na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye amma kudaje suna ta zagaye shi a mafarkin sai ya ce to me ya faru ta ce sai na ga wani mutumi yana ta kakkaɓe kudajen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kakkaɓe wa'annan kudajen kar su taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce baiwar Allah ina miki fatan alkhairi sai ta ce akramakallah wallahi ba kowa na gani yana kakkaɓe kudajen ba kai na gani sai Albani ya fashe da kuka ya kusan minti uku yana kuka za ka ji muryar shi yana kuka sosai a cikin wato gidan rediyo yana ta kuka sosai kaga alaman yayi wa hadisan manzo Allah ne hidima shine marquzatu wal mutarabbiyatu wan nadiyatu da ake jingina manzo Allah yana ta ne kakkade su kenan kaga hidimar da yayi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aka gammata ko alaman nagartuwa ce Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana idan Allah ya ga fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la wanda aka jarrace su a cikin mu da ba su suka Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan bashi da ke kansu ya Allah muna roƙon ka duk inda zamani yake da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa ne iyalan mu da shi har mu taimakawa addinin mu da ƴan uwan mu da abokan mu na arziki da kuma makwabtan mu da duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko wanda ya gina wannan masallaci ya daukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa yanda Allah ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin sa hidima muna roƙon Allah yayi mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama da jin kiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon da sauraro duk lokacin da mutum ya zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.